Daga birnin Washington DC sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da kuma Dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da yaurana Alhamis 21 ga watan Yuni shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Akwai alamar cewa an soma shirye-shiryen wani babban taron koli da ake fatar ganin ya faru a tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban kasar Russia Vladimir Putin. Japan ta yanke shawarar dakatar da shirin kwashe mutane a matsayin wani matakin zama cikin shiri koda Koriya ta Arewa za ta kawo wa kasar farmaki.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa
rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta kame matasa 33 da take zargi su ne suka raunata wasu mutane 20 suka lalata dukiyoyi a wasu unguwanni cikin garin Jos.
Haka kuma za ku ji cewa kotun tsarin mulki a jamhuriyar Niger ta umarci majalisar dokoki ta dauki matakan maye gurbin jagoran 'yan adawa Hamma Amadu a majalisar.
Alƙalan kotun tsarin mulkin waɗanda suka dogara da tanade-tanaden da kundin zaben Niger ya kunsa sun buƙaci majalisar dokokin ƙasa ta maye gurbin Hamma Amadu da mataimakinsa Garba Hima.
Sai kuma shirin bango da Jummai Ali za ta gabatar mana daga bisani ko mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Akwai alamar cewa an soma shirye-shiryen wani babban taron kolin da ake fatar ganin ya faru a tsakanin shugabannin Amurka Donald Trump da na Russia Vladimir Putin, a cewar wasu mutane biyu da ke da masaniya kan shirye-shiryen amma waɗanda ba sa son ambaci sunansu. Ana sa ran wannan taron zai faru ne a lokacin ziyarar da shugaba Trump zai kai kasashen Turai a cikin wata mai fita. Har ma ana nunin cewa mai yiwuwa ne su haɗu kafin babban taron kungiyar tsaron Turai na NATO da za a yi ran 11 ga watan Yuli, ko kuma bayan ziyarar da shugaba Trump zai kai Birtaniya kwanaki biyu bayan an kammala taron na NATO. Sai dai fadar White House ta shugaban na Amurka ta ki cewa uffan kan wannan batu, kamar yadda ita ma hukumar tsaron Amurka ta ki cewa komai kan maganar a lokacin da gidan rediyon nan na VOA ya tuntuɓe ta. Kwana ɗaya bayan da shugaba Donald Trump na Amurka ya sa hannu akan wata dokar soke shirin da ya gabatar na raba yara da iyayensu da ake kamawa don tsallako kan iyakokin Amurka ba da izini ba, majalisar wakilan Amurka ɗin na shirin ta jefa ƙuri'a a yau Alhamis don tunkarin irin wannan lamarin na raba yara da mahaifansu da kuma sauran batutuwa masu alaƙa da matsalar, abin da ya janyo rabuwar kawuna a tsakanin jagabannin manyan jam'iyyun ƙasar watan guda biyu. Sai dai ana cikin duhu dangane da alƙiblar da 'yan majalisar za su bullo wa lamarin, inda ɓangare ɗaya ke son a ɗauki mataki mai tsanani a ɗayan ɓangaren kuma na son a sassauta duk wasu matakai da za a ɗauka kan lamarin. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, Japan ta yanke shawarar dakatar da shirin kwashe mutane a matsayin wani matakin zama cikin shiri koda Koriya ta Arewa za ta kawo wa kasar farmakin ba zata na makamai masu linzami, inda ta bada dalilin nasarar da aka samu wajen kulle yarjejeniya a taron kolin da aka yi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump a cikin makon jiya. Jami'ai a yankin Tochigi sun ce yanzu an soke shirin da kai na kwashe mutanen a mako mai zuwa. Haka zalika an dakatar da kwashe mutane da aka shirya za a yi a yankuna takwas nan gaba. An fara irin wannan shirin kwashi jama'ar ne a shekarar da ya gabata bayan da Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami har biyu kan Japan da ma wasu da dama cikin tekunan Japan din. Russia bata bata lokaci ba wajen yin hanzarin maye gurbin Amurka a cikin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya wacce Amurka din ta fice daga cikin ta, inda nan take Russia ta bayyana sha'awarta na darewa kan kujerar, tana kuma nuna cewa Amurka ba ruwanta da harkar kare haƙƙin bil'adama. Su ma jami'an diplomasiyar Turai haɗe da kafofin watsa labaran Russia duk sun yi cha wajen nuna ita gwamnatin ta Rasha a matsayin mai kare haƙƙoƙin bil'adama, kuma suna nuna cewa janyewar Amurka kamar juya baya ne ga wahalhalun da al'ummar duniya ke fuskanta a sanadin taka haƙƙoƙinsu da ake yi. Prime Minister ƙasar New Zealand Jacinda Ardern ta haifi ƴa mace. Prime Minister ta saka hoton ɗiyar tata a shafinta na Instagram yau Alhamis tare da mahaifin ƴar Clark Gayford. Ta ce har yanzu dai bata rada ɗiyar tata suna ba, amma ta haife ta cikin ƙoshin lafiya kuma tana da nauyin kilo 3.31. Ardern yar shekaru 37 ita ce Prime Minister mace ta uku a New Zealand a tarihi, kuma tana cikin shugabannin kasashen duniya mata kalilan da suka haihu yayin da suke kan karagar mulki. Ta ƙarshe ita ce Prime Minister ƙasar Pakistan Benazir Bhutto a shekarar 1990.
Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, jami'an tsaro a jihar Filato sun cafke tare da gurfanar da wasu matasa 'yan sara suka 33 da ake zargi da raunata wasu mutane 20. Domin cikakken bayani ga rahoton Zainab Babaji.
Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta kame matasa 33 da take zargi su ne suka raunata wasu mutane 20, suka lalata dukiyoyi a wasu unguwannin cikin garin Jos. A wata sanarwa da rundunar 'yan sandan ta aike wa manema labarai ta nuna cewa biyo bayan barna da wasu matasa da ake zargi 'yan sara suka ne suka yi a unguwannin Bulbula, Kongorosha, Layin Majema, Tudun Fa'ida da Bauchi Road, rundunar ta cafke mutane 33 kuma tuni ta gurfanar da su a gaban kotu. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Filato Yakubu Datti ya mun ƙarin haske kan kamen da ƙoƙarin da gwamnatin jihar Filato ke yi don tabbatar da zaman lafiya.
Da wannan abin ya faru, shi gwamna ya ba da order a nema yadda za a yi aiwana, kuma Allah ya taimaka an samu har yanzu da nake magana police sun shigo su har sun kama shugabansu wani wanda yake da suna Umar Ibrahim alias Dangari, kuma da kusan wanda suke yi tare kusan 30. Yanzu har an kai su kotu an remand din su a prison kafin a ci gaba da jin maganan, kuma an kama su da kwaye-kwaye su wiwi ne da su tramadol da wukake da sauran abubuwa da magangani da suke dora a jikinsu. To amma murna shi ne mun an kama su an shigar da su yanzu suna gidan kurkuku, kuma muna so mu ɗauka wannan lokacin mu yi roƙo musamman ga matasa a hankali da shaye-shaye, a hankali da yin abin da bai kamata ba. Gwamnati tana ƙoƙari a kawo zaman lafiya domin kowa ya samu aikin yi.
Jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar 'yan Nijar mazauna jihar Filato Alhaji Muhammadu Usman ya ce a yanzu haka hankula sun kwanta.
A wurin mu kan alhamdulillah, saboda tun da mu da su jami'an tsaro duk aka fara da kafa da ka yarna aka ce matasan nan a zakalo su, wanda yanzu haka ya samu wasu daga cikin su an kame. Kowane anguwa an zamana da uwayen da matasa duka an ba da haɗin kai, kowace anguwa suna ƙoƙarin zama da kansu, kuma gaba ɗaya ta gwamnati ta kira duka manyan gari an zamana don saboda irin wannan abubuwa.
Mai ba gwamnan jihar Filato shawara kan harkokin addini Malam Sani Mudi ya ce kamata ya yi hukumomi da dukkan al'umma su duba batun ilimi da zamantakewa.
Gaskiya matsalar da ake ciki yanzu shine in ka lura yawancin yara da suke wannan mummunan ta'annuci shekarunsu duka daga 20 ne zuwa 20 da kadan, wanda yawanci an haife su lokacin da Filato ta riga ta shiga cikin rikici, ba su san komai ba sai rikici da ta'addanci. sun tashi sun ga mutane a rarrabe, sun tashi sun ga kullun a ce yau ayi nan a fara guje-guje, an fara. To ina ga ko da yake yanzu an samu zaman lafiya, su har yanzu tunanin su yana gani kaman cewa wannan shine yanayi tsari na rayuwa. Abin da ya kamata shine cewa na farko bayan daukar matakan tsaro da ya kamata a dauka, a kuma dauki mataki na canje tunanin yara din nan. A duba matsalar ilimi. Ilimi yana da muhimmanci wajen gyara mutum da tarbiya. A duba ya matsalar ilimi take a cikin garin Jazakewai, akwai damuwa akan wannan. A duba matsalar zamantakewa. Jama'a suna rarrabe din nan, a kuma karfafa shugabanci na al'umomi.
Rundunar 'yan sandan dai ta buƙaci jama'a su bada bayanai da za su kai ga dakile matsalar tsaro a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji. Kotun tsarin mulkin kasar Jamhuriyar Nijar ta umarci majalisar dokoki ta dauki matakin maye gurbin jagoran yan adawa Hamma Ahmadu a majalisa, wanda a watan Maris na shekarar 2017 kotun dauka kara ta birnin ya mai ta yanke hukuncin zaman wakafi na tsawon shekara daya saboda samun sa da laifin wata badakala ta shafi safarar jarirai. Ga Sulaimuna Barma da wannan rahoton.
Ainihi mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa ne ya rubuta wa kotun tsarin mulki wasiƙa a farkon watan nan na Yuni domin ta fayyace matsayin ɗan majalisa Hamma Ahmadu bisa la'akari da wani hukuncin da ya hau kansa a ranar 17 ga watan Maris na 2017 saboda samunsa da hannu a wata badakalar sayan jarirai. Bayan nazarin wannan bukata, alƙalan kotun tsarin mulkin waɗanda suka dogara da tanade-tanaden da kundin zaben Nijar ya kunsa sun buƙaci majalisar dokokin ƙasa ta maye gurbin Hamma Ahmadu da mataimakinsa Garba Hima. Shin koya za a iya fassara wannan hukunci a dokance? Dr. Abubakar Ahmadu Hassan shine shugaban ƙungiyar masanan dokokin tsarin mulki a Niger.
Kundin tsarin zaɓe, musamman ma aya na 8 na 147 da 148 bisan shi ne, wato ita wannan kotu mai kula da kundin tsarin mulki ta tsayar da wannan sakamako da ta huddo, wato hakikan yanda majalisa ta tambaya wannan kotu a cikin kuduri da ta huddo ta kwatanta da cewal daga ranar shekaran jiya 19 da watan Juin na 2018 Malam Hamma Ahmadu ya bada matsayin shi na dan majalisar dokoki, wato kuma wannan kuduri ya yi konsakaran mataimakin shi suplen din shi a matsayin dan majalisa kenan sai mai gurbin Malam Hamma Ahmadu.
Bayan sulubewar kujerarsa ta dan majalisar dokokin ƙasa, jagoran na 'yan adawar Nijar Hamma Ahmadu na fuskantar barazanar rasa 'yancin sa na shiga zaben 2021 idan aka dubi wani sashe na sabon kundin zaben wannan ƙasa.
Shi kundin tsarin zana Jamhuriyar Nijar na 2017 a ayashi na 8 ya kwatanta da cewa duk wanda ya zamanto aka ma hukumci kamar irin na Malam Hamma Ahmadu na darmin kamar yari a shekara guda kuma ba a yi rehabilitation shi ba, ba a iya mishi girgam lokacin da za a yi zaɓe barantana shi ya zamanto ɗan takara. Wannan kotun koli wadda ta ba da sakamako jiya ita ce za ta amshi duka takara ta bincika ta gani wane ne wake da inci game da doka ya yi takara, wane ne wanda bai da. Kenan 2021 da red lahiya takarar Malam Hamma Ahmadu abu ne mai wuya wannan kotu ta amince. Kenan dai a siyasance an san akwai matsala yanzu game da makomashi.
A farkon watan nan na Yuni, Jamhuriyar Nijar da Faransa sun saka hannu akan wasu yarjejeniyoyin da suka shafi fannin shari'a, cikin su har da maganar tusa kiyar mutunan da daya daga cikin kasashen biyu aka yi katarin ta nuna bukatar a bata shi domin ya gurfa daga bankuliya. Matakin da 'yan adawa ke ganin sa tamkar na share hanyar tuso kiyar Hamma Ahmadu daga Faransa inda ya shafa shekaru yana hijira, duk da cewa kawo yanzu hukumomin Nijar basu nuna wannan bukata ba a hukunce. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Oh,
kyau Madalla a gaida Sallamu Mina Barma. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amerika kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:15 na safe ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jama'a like farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Aliyu Bello mai magana da hukumar zaben Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Suleiman ya yi tambayoyi guda biyu akan idan mutum ya yi rajista a wani wuri yaya zai yi ya kada kuri'a a wani wuri daban. Sai kuma tambaya akan rikice-rikicen da aka yi a zaben shugabannin jam'iyyu na jihohi har ma yace ana zargin cewa gwamnoni sun mallake hukumomin zabe a jihohinsu. To tambaya daya Malam Aliyu Bello ya samu damar bada ansa. A saboda haka gashi nan da amsar tambayar Malam Suleiman ta biyo.
Abin shi ta farko yana da cikin mutane su gane cewa zabubbukan da jam'iyyu ke bi ba hukumar zabe ce yin karanin zabubbuka ba. Koma zaben tsaye da fitar da gwani ne ballantana na shugabancin jam'iyya. Illa ita hukumar zabe kan umma ta ji sa ido kawai take yi ba ta da ikon ƙari ko ragin abin da su jam'iyyu suka yi. Illa duk wanda aka yi ba daidai ba don a kai dubi da dokar zabe musamman sashi na 11 na kundin dokokin zabe na 2010 da sashi na 87 sun kusan tsarin hannun kuma zaɓe kanto kan daga harkokin da suka shafi cikin gidan jam'iyyu. Illa jam'iyya ce ta yi abinta ita za a tuhuma da ta yi daidai ko ta kasa yin abin da jama'a suke bukata zai mata.
Eh to kaman ai yana batun jihohi ne to hukumomin zaɓen jihohi su suke gudanar da zaɓuɓɓukan wannan ma ba ruwan hukumar zaɓe ta ƙasa?
Akwai zaɓuɓɓuka da ake yi a ƙarƙashin dokoki da tarayyar Najeriya ta yarda da su wanda hukumomin zaɓen da ake kira SIEC wato ma'ana State Independent Electoral Commission hukumomin zaɓe masu cin gashin kansu a ƙarƙashin dokokin gwamnatocin jihohi. Waɗannan zaɓuɓɓuka sun kama daga na ƙananan hukumomi ne kaɗai wato ma'ana ciyamomi da kamfanoni. Waɗannan zaɓuɓɓukan da ake yi a ƙarƙashin wannan doka ba hannun kuma zaɓe illa hukumar zaɓe tana ba su kundin rajista domin a doka ba ya zafi rajistar masu cefa ƙuri'a ba. Akan ba su wannan kundi su kuma su gudanar da zaɓensu su bayyana sakamakon su waye shi kansa ko waye shi ciyaman. In banda waɗanda suke faɗin tarayyar wato faɗin birnin tarayya na Abuja wato waɗannan yankunan mutum shida da suke nan Abuja ba duk sauran suna ƙarƙashin hukumomin zaɓe da ke ƙarƙashin gwamnatocin jihohi wadda su ke da ruwa da tsaki ya haka biranen da za su ƙarƙashin dokokin su.
To mutum na gaba matso ka yi tambaya ko?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina babban bako barka da zuwa wannan filin wannan ya albarka. Sunana Aminu
ne a nan
kasuwar Maraba. Tambaya ta ga babban bako shi ne shin hukumar zaɓe tana da ƙayyadaddan adadin da za ta yi muna bayani tun da jiya aka cika shekara uku da wannan mulki da ranar da za a fara kamfen da ranar da za a yi zaɓen gwamna da na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun shi ne nake so a takaitaccen bayani nake so babban bako ya yi takaitaccen bayani. Tambaya ta ta gaba shin hukumar zaɓe ta jiha ita ce da alhakin zaɓen ƙananan hukumomi ko kuwa ta ƙasa ba ruwanta sai dai ta sa ma wannan hukumar zaɓe ta jiha ido kawai? Tambaya ta ta uku shin akwai ƙa'ida wanda in jama'a na jiha na jiha ba sa son ɗan majalisa senate wani irin ƙa'idodi za su bi kiran nema wannan ɗan majalisa ko senate wannan hanyoyin da za a yi ba tare da an shiga kotu ba?
Ce tambaya ka ta bi yanzu nan ya bada ansa a saboda haka zai baka ansa tambaya ka ta farko da kuma ta ƙarshe.
To madalla ina saurare.
To malam Aliyu gare ka.
To madalla akan tambayar ka ta farko tun ranar 9 ga watan 1 na shekarar nan da muke ciki hukumar ba ta fidda jadawalin ranakun yin zaɓuɓɓukan da aka sa a gaba wato na 2019. A bisa wannan jadawali za a yi zaɓen shugaban ƙasa a ranar 16 ga watan 2 jira 2019. Sannan za a yi zaɓen gwamnoni da 'yan majalisunsu a ranar 2 ga watan 3 jira 2019. Gabanin wannan zaɓuɓɓuka an ware ranakun wato abin da ake kira zaben tibdabani, wanda dukkan iyayen kasar nan za su fara wato zaben tibdabani su daga ran 18 ga watan 8 hijirar ta 2018 ya zuwa ranar 7 ga watan 10 na wannan shekara ta 2018 da muke ciki.
Mala Aliyu, kana batun zaben fiddagwani ko ko zaben tsaye da 'yan takara?
Zaben fiddagwani da zaben fiddagwani 'yan takara suna ɗaya ne. Abin da ake nufi da fiddagwani shi ne waye jam'iyya ta yi bayan ya yi mata takara, sannan za su fara neman goyon bayan jama'a wato kamfen kenan. Daga ranar 18 ga watan 11 hijira ta 2018 a matakin mai neman shugaban kasa kenan, ya zuwa ranar 14 ga watan 2 hijira ta 2019 masu neman mukamin gwamna da 'yan majalisun jihohi kuma za su fara neman goyon bayan jama'a ƙarƙashin jami'in da suka da su ranar 1 ga watan 12 hijira ta 2018 ya zuwa ranar 28 ga watan wato ga watan 2 na shekara ta 2019, yadda kenan ana rike neman goyon bayan jama'a kimanin awa 24 ya zuwa lokacin kada ƙuri'a.
To, game da tambayarsa ta ƙarshe fa?
Na'am, wata tambaya mai muhimmanci da ya shi ne ya za a cire goyon baya ko a zare ɗan majalisa daga wakilcin da yake ba wa mutane. Ka'ida ce mai sauƙi. Abin da ake buƙata shi ne waɗanda suke ƙorihin ba su goyon bayan wannan wakilci da wani ɗan majalisa yake ba su a matakin majalisar jiha ko majalisar tarayya guda biyu, ma'ana wato ta wakilai da ta dattijai. A duk wacce ta kama iya waɗanda ke wannan mazabar wannan ɗan majalisar, ana buƙatar aƙalla adadin rajinsu da abin da ya wato abin da ya tsantsarci rajinsu su rubuta takarda zuwa ga shugaban hukumar zaɓe na tarayya na ƙasa cewar wane da yake ba mu wakilci ya kasa ba mu wakilcin da muke bukata, don haka muna neman a cikin neman shi. Dole ne adadin yawan mutanen da suka samu a takardar nan su zarce rajin abin da suka yanke rijistar kada ƙuri'a a wannan mazaɓa tashi. Idan ita kuma hukumar zaɓe ta samu wannan takarda, to wajibin ta ne ta tantance waɗannan sa hannu da aka yi a kan wato petition, abin da ake kira takardar kogin kenan. Yadda ake a tantance shi ne hukumar zaɓe ta kan ɗauki lokaci ta koma wa mazaɓar wannan ɗan majalisa ɗin ta baza ma'aikatanta a dukkan rumfunan da suke faɗin wannan yanki nasa, a kuma gayyaci mutane su zo su duba su ga ga sunana ga sa hannuna. Idan sa hannun ka ne a baka dama ka sake maimaita sa hannun irin shigan wannan da yake cikin takardar ƙorafi ɗin. Idan an tantance aka tabbatar sa hannun ka ne kuma aka tarar an samu sama da rabin waɗanda suke ƙorafi waɗanda suka yi rijista a wurin suna son a cire musu ɗan majalisar nan, to mataki na gaba na ƙarshe ya yi kusan zuwa kenan. Mataki na gaba na ƙarshe shi ne za a zo a kare ƙuri'ar da ya yi wato abin da ake kira referendum kai da abinka za a yi ƙuri'ar ne ko a wannan, kuma dukkan waɗanda suke wannan mazaɓa ɗin sa su zo su duba su jefa ƙuri'a. In sun aminta a cire wannan ɗan takara wannan ɗan majalisar, to tabbas hukumar zaɓe za ta ba da sanarwar an cire shi, za ta ba da sanarwar sakamako kuma ta tura a majalisar da yake wa yake wakilci ɗin cewa ga sakamakon cire wakili a mataki kaza. Ita ko majalisa za ta yi aiki da wannan umarni na ita hukumar zaɓe. Baya da haka yana da kyau mutane su fahimci cewa dukkan matakan tantance wannan daga farkonsa har ƙarshe ana buƙatar adadin mutanen da za su yi kiran nan su wuce rabin yawan waɗanda suka yi kiranta a wannan mazaɓa. Idan ba a manta ba, ba da dadewa nan ba a jihar Kogi an yi haka. Aka kawo ƙorafi a cire wani ɗan majalisa da yake wakiltar wani sashi na jihar a matakin majalisar da tabai. Ko da aka je aka tantance abin da sakamakon ya fito da shi a matakin kafar ko a gabar farko ma kenan, an tarar kashi 5.34 aka samu suka fito suka ce eh ga sa hannu su kuma su suna fara cire sun rike an ga cewa wato jama'a za su yi wucewa adadin yawan su bai ma kai yadda ma ake bukata ba, da kar da wannan matakin ba kuma zaɓe ta yi watsi da wannan kiran ne da ake so a yi, kuma ba a ci gaba da yin komai ba illa iyaka har sai ran da wani sake wani ƙorafi ya sake tasowa.
Abin da ya sawaka kenan a yau a wannan filin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da Malam Buhari Nusa Kumariya da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faifai, Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
To madalla a gaida Jummai, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga hannun Malam Usaini Dangote, karasuwa daga jihar Yobe. Yace salam biyoyi Hausa, dan Allah ku bani dama na yi kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da cewa Allah da manzansa ta gyara mana hanya da ta tashi tun daga garin Jajimaji har zuwa Baimari. Ganin yadda hanya ta yi lalacewar gaske, kullum ƴan kasuwar mu da fasinjoji da ma direbobi sai kokawa suke yi sakamakon yawan haddura da ake samu, da fatan wannan kira namu ya kai ga kunnuwan da ya dace. Sakon gaba kuwa ya zo ne daga hannun Yusuf M. Ramadan mai Gombawa daga jihar Gomban, Najeriya. Ya ce assalamu murya Amurka VOA, muna fatan Allah ya sa sanya hannu a kasafin kudin bana da shugaba Buhari ya yi, ya amfanar da talakawan Najeriya su gani a ƙasa wai an ce da kare ana biki a gidansu, duk da cewa ma ƴan majalisar dokoki sun yi aringizan wasu kudade. Sai sakon mu na ƙarshe a yau da yake cewa assalamu alaikum VOA Hausa, Allahu akbar, sake barkewa cutar kwalara a jihar ta Niger. Wallahi abin turne da kuwa Allah wadai, da fatan Allah ya kawo musu ƙarshen wannan cutar kwalara amin. Sakon ya zo daga hannun Fatima Masa Wada Barikin Lari a jihar Filato.
To madalla, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice. To a takaice, akwai alamar cewa an soma shirye-shiryen wani babban taron kolin da ake fatan ganin ya faru tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. A cewar wasu mutane biyu da ke da masaniya kan shirye-shiryen amma waɗanda ba su son a ambaci sunayensu. Kwana ɗaya bayan da shugaba Donald Trump na Amurka ya sa hannu kan wata dokar soke shirin da ya gabatar na raba yara da iyayensu da ake kamawa don tsallakowa kan iyakokin Amurka ba da izini ba, Majalisar Wakilan Amurka ɗin na shirin ta jefa ƙuri'a a yau Alhamis don tunkari irin wannan lamarin na raba yara da mahaifansu da kuma sauran batutuwa masu alaƙa da matsalar abin da ya janyo rabuwar kauna tsakanin shugabannin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar guda biyu. Japan ta yanke shawarar dakatar da shirin kwashe mutane a matsayin wani matakin zama a cikin shiri, ko da Koriya ta Arewa za ta kawo wa ƙasar farmakin bazata na makamai masu linzami, inda ta ba da dalilan nasarar da aka samu wajen ƙulle yarjejeniya a taron ƙolin da aka yi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump a cikin makon jiya. Rasha ba ta ɓata lokaci ba wajen yin hanzarin maye gurbin Amurka a cikin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce Amurka ɗin ta fice daga cikinta, inda nan ta kira shi ta bayyana sha'awarta na ɗarewa kan kujerar, tana kuma nuna cewa Amurka ba ruwanta da harkar kare haƙƙin bil'adama. Su ma jami'an diflomasiyyar Turai haɗe da wato kafofin watsa labaran Rasha duk sun ce sun yi ca wajen yin magana akan wannan batu. To masu raro, da wannan muka ƙarshen shirin namu, amma kafin mu sallama, da farko muna miƙa saƙon taya murna ga Mas'ud Alau Aware Masha da amaryarsa wanda za a ɗaura auren su ranar Asabar da misalin ƙarfe 1 ranar wato a masallacin Haruna Danja da ke tudun Wada Zaria. Haka kuma muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan gidan Officer Ali da iyalan gidan Jawando a Accra game da rasuwar Malam Ali da yake zauna a unguwar Ɗan Juma Sinima a Agege Lagos, wato mahaifin mawaƙin Hausa na Ghana Baba Jamal, wanda ya rasu jiya Laraba. Allah ya gafarta masa ya kuma sa mutum ta zo mu cika da imani. A nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Rab McLean. Ni Sarfili Hashin kuma ke cewa sai mun sake dawo da ƙarfe 9:30 na dare, amma kada ku kashe rediyonku, domin Usman da Daula na tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.